sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 3:30 na maraice agogon gundumar Colombia a yau Alhamis 17 ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya, inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna tafiye da rahoto akan rikicin cikin gida da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ke fuskanta. Kana fashin teku na neman durkufar da tattalin arzikin Najeriya. Bayan nan kuma muna tafiye da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan sai an fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, gwamnatin kasar Japan ta bayyana shirin sassauta dokar ta bacin da ta ayyana a Tokyo da wasu gundumomi da yawa sakamakon annobar coronavirus a kan lokaci don bikin bude wasannin Olympics da za a fara. Prime Minister Yoshihide Suga ya sanar da cewa gwamnatin kasar za ta koma bin matakai masu sassauci da zarar wa'adin dokar ta bacin da aka sanya ya kare ranar Lahadi. Za a ci gaba da amfani da matakan masu sassauci har zuwa 11 ga watan Yuli, kwana 12 kenan kafin a fara wasannin na Olympics. Bayan sassauta matakan, ana sa ran gwamnati za ta sanar da shirin barin 'yan kallo har zuwa 10,000 shiga wurin wasannin na Olympics. 'Yan sandan Hong Kong sun kai samame a ofisoshin jaridar da ke goyon bayan demokradiyya ta Apple Daily a yau Alhamis, inda suka kama manyan ma'aikatan jaridar 5 ciki har da babban editan jaridar. An kai samame da yin kaman ne a ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa da hukumomin Beijing suka sanya a kan birnin mai cin ƙwarya-ƙwaryen gashin kansa shekara ɗaya da ta gabata. 'Yan sanda sun ce an kama manyan ma'aikatan 5 ne bisa zargin yin hulɗa da ƙasashen ƙetare ko wasu daga cikin gida da nufin janyo matsala ga tsaron yankin. Jaridar ta Apple Daily ta ce babban editanta Ryan Law da wasu manyan jami'ai hudu da ke aiki da jaridar da kuma babban kamfaninsu na Next Digital aka kama. 'Yan sanda sama da 200 suka kai samaman na yau Alhamis a ofisoshin na Apple Daily. Katsewar yanar gizo, wato internet, na wani dan lokaci ta shafi shafuka da manhajojin cibiyoyin harkokin kuɗi da yawa da kamfanonin jiragen sama a faɗin duniya a yau Alhamis. Kamfanin hada-hadar hannayen jaran Hong Kong ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa a yau Alhamis da rana agogon GMT, shafin yanar gizon kamfanin ya fuskanci matsala kuma an yi bincike a kan lamarin. Minti 17 bayan wannan saƙon ya kuma sake rubuta cewa komi ya koma daidai. Shafukan da ke sa ido kan internet ciki har da Thousand Eyes, DownDetector.com da Fing.com su ma sun nuna yadda shafukansu suka fuskanci katsewar internet ɗin, ciki har da wasu kamfanonin jiragen sama da ke Amurka. Galibin jama'a ƙasar Australia da suka yi ƙoƙarin yin harkokin banki ko sayan tikitin jirgin sama da tura saƙonni ta akwatin gidan waya su ne suka sanar da katsewar internet ɗin. Gwamnan jihar Texas da ke nan Amurka ya sanya hannu a wata sabuwar doka da za ta ba jama'ar jihar damar ɗaukar ƙananan bindigogi ba tare da wani izini ba ko haya binciken da ake yi kafin a amincewa mutum ya mallaki bindiga. Ana sa ran gwamnan Greg Abbott zai yi ƙarin bayani game da dokar a zaman wani ɓangaren biki da za a yi a jihar a yau Alhamis. Duk wanda bai taba aikata wani babban laifi ba ko yake da wani takunkumi ta fannin doka game da mallakar bindiga zai ci moriyar matakin wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba. Bincike da gwamnatin tarayya ke yi na mallakar bindiga akan wasu masu sayan bindiga har yanzu zai ci gaba da aiki, kuma wuraren sana'o'in jama'a za su iya hana a shiga harabinsu da bindiga idan suka so. China na nuna sha'awar yin aiki da kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya a yankin kudancin tekun China da ake takaddama a kansa, yayin da kasar adawar China Amurka ke ƙara samun ƙarfi ta ɓangaren diplomasiya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Biden, a cewar masu fashin baki. China da ke da rundunar soja mafi girma da mafi ƙarfin tattalin arziki a Asiya ta gudanar da wani taron ido da ido a ranakun 7 da 8 ga watan nan na Yuni, wanda ya tattaro ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya guda 10 da takwaran aikinsa na China, Wang Yi. Wang da ministocin daga kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya guda 10 sun faɗa a wata sanarwa da aka fidda ranar 9 ga watan nan na Yuni a lokacin da suka yi ganawar a birnin Chongqing da ke China, cewa sun tattauna akan neman hanyar warware takaddamarsu cikin lumana a kudancin tekun na China.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. A daidai lokacin da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ke ci gaba da fuskantar rikicin cikin gida, wasu na ganin cewar da hakan jam'iyyar za ta ci gaba da rasa kadarinta a idan 'yan kasar. Gabanin zaben gama gari da ke tunkarowa, jam'iyyar a jihar Niger tana fama da matsalolin shugabanci. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayanin halin da ake ciki.
Rikicin cikin gida na jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ci gaba da jefa 'ya'yan jam'iyyar cikin wani yanayi na takaici a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A yanzu dai kimanin watanni 16 kenan da jam'iyyar ta PDP ta kasa gudanar da zaben shugabanninta a jihar Niger, al'amarin da masana harkokin siyasa suka ci babban kalubale ne ga jam'iyyar adawar. Honorable Yahaya Ability babban jigo ne na PDP a jihar Niger.
Yau a ce shekara ɗaya ba shugabanni, shekara ɗaya har ya kai da wata 6 a wanga jiha namu na Niger, so gaskiya sai iya cewa dole mu kalubalanci shugabanni na tarayya. Kuma abin da ke ba mamaki, yau a ce cikin shugabannin garin muke magana akwai ƙwararru tsohin 'yan siyasa, yau a ce akwai wanda ma aka ce an sa don ya zo ya tabbatar ya kawo sulhu a wannan jam'iyya na musamman jihar Niger, shine tsohon shugaban majalisar dattawa, shine sanata Bukola Saraki. A ce shirin jiha ɗaya ya gagare shi, so dole mu kalubalanta.
To amma sakataren PDP na Najeriya sanata Umar Tsauri ya ce akwai kwamitin sasanci da suka sanya a ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Bukola Saraki, kuma nan ba da jimawa ba za a warware matsalolin.
Mu jam'iyyar PDP siyasa jam'iyyar siyasa ce, matakai muke bi, kuma su 'yan jam'iyyar PDP waɗanda kai Niger sun san cewa wannan matakan an bi su, shi kawo mu ga damka komai hannun shi wannan kwamiti da.
To amma ai kwamitin ya zo nan Niger na shi Bukola Sarakin, kuma tun da ya wuce babu wani bayani, yanzu kusan watanni 3-4 kenan.
To ka san kaman idan tsarin mulkin ƙasa, idan abu ya je kotu ya za kai, sai kai shiru sai abin da kotu yake hukunci ko? To wannan kwamitin kaman mu mun ɗauke shi kaman kotu ne, domin kotun koli ne, mun sa su sun yadda za su yi, saboda ka una tabbatar maka cewa cikin 'yan kwanaki kaɗan za ka ji abin za su yanke hukunci.
Rikicin PDP a jihar Niger dai ya sa wani ɓangare na PDP dakatar da tsohon gwamna Babangida Aliyu daga jam'iyyar. To amma uwar jam'iyyar a matakin ƙasa ta yi watsi da wannan dakatarwa, kamar yadda sakataren PDP sanata Umar Tsauri ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Zalika hukumomin tashoshin teku na wasu kasashen Afirka ta yamma sun dau damarar yaki da barayin teku dake barazana ga lamurran kasuwancin teku a yankin. Damuwar ta shafi yadda ake samun barayin teku musamman a mashigar tekun Gini. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya ya yi muna nazarin wannan matsalar.
A ziyarar haɗin gwiwar kasuwancin teku ta wagar hukumar kasuwancin teku ta Ghana ta zo Abuja, inda ta gana da hukumar sufurin jiragen ruwa ta Najeriya don ɗaukar ƙarin matakan ci riba 100% daga kasuwancin teku.
Piracy in the Gulf of Guinea is now a major challenge. In Ghana, I must say that we have relatively safer waters.
Fashiya mashigar tekun Gini babban ƙalubale ne. Mu a Ghana zan iya cewa muna da salama a sufuri ta teku mu, amma in gemu makwabcinka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa. Yanzu shugabar hukumar kasuwanci ta teku ta Ghana, Mrs. Binonita Bismack.
Recently that some vessel had been attacked and some foreigners.
Bismack ta ci gaba da cewa suna aiki tare da makwabta da jami'an tsaro don tabbatar da tsaron teku a yankin. Amma abin takeici ma kwanan nan sun ji labarin cewa an kai wasu jirage hari da sace wasu 'yan kasashen ketare. A jawabinsa, shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Malam Hassan Bello ya ba da tabbacin ingancin matakan da aka dauka na yaki da 'yan fashin.
Muna da NIMASA, hukumar da take kula da fashi a teku. An kawo abubuwa, na'urori, an kawo kayan aiki har da jirage inda za a yi patrolling wannan area da ake ce mu Gulf of Guinea, wadda muke da gaba da ita. In Allah ya so, za ka ga an yi maganin wannan piracy. Sannan kuma akwai doka da aka yi, ita ne masa ta ga wani doka, duk wanda ya yi fashin jirgin ruwa to ga yadda za a hukunta shi. Da patrol din nan da wannan doka, in Allah ya so, za ka ga an maganin fashi a teku. Idan ko an yi haka to za ka ga jirage sun fara zuwa nan, ko dai su ɗauki kaya daga nan mu sanya mu kai wasu ƙasashe wanda abin ya fi da a ce mu ne kawai ke kawo kaya kullum. Mu ma muna da kayan da za mu sarrafa nan Najeriya mu kai wasu ƙasashe waje.
Hassan Bello ya koka ga yanda ake samun jinkirin fiton kaya a tashar teku ta Najeriya, amma ya ce hukumarsa ta bullo da wata dabarar magance wannan damuwar.
Za ka ga mutane sun ce to bari in je wata tasha wadda ba Najeriya ba. Tunda can kaya na kwana hudu kawai za su yi ko kwana uku, nan ko sai an yi kwana 21 a Najeriya. To muna nan muna son mu maida shi kwana 7 na farko, sannan ya zama kwana uku kawai ka fitar da kayanka. Custom yanzu za su kawo scanna, so ba za a yi ta duba kaya ana bude su ana duba manually ba, ɗaya by ɗaya a awa biyar ake yi kafin a bude container a dube ta kafin ta wuce. Inda aka kawo wannan na'ura scanna minti biyar ake yi.
Najeriya na da tasiri wajen lamuran kasuwanci a yankin Afirka ta yamma da ma Afirka ma gaba daya, da kan sa duk matakan da ta dauka na dakatar da shigo da wasu hajoji kan shafi sauran kasashe, har da kai ga amfani da hanyoyin diplomasiya wajen daidaita lamura. Masana tattalin arziki na cewa dogara da Najeriya ke yi wajen shigo da muhimman kayan da take bukata daga ketare, ciki ko har da ma man fetur din da take samarwa, na kawo kuncin tattalin arziki da tsadar kayan masarufi. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da wannan rahoton.
Tun a ranar 26 ga watan Mayun wannan shekara da Majalisar Dattawan Najeriya ta kaddamar da zauren sauraron shawarwarin jama'a kan gyaran kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 1999, al'ummar kasar ke ta bayyana batutuwan da suke ganin ya kamata ko dai a yi musu gyaran fuska ko a ƙara su a cikin kundin tsarin mulkin. Batutuwa 16 ne da tawan na Najeriya suka zayyana waɗanda jama'a za su ba da shawarwari a kansu, da suka hada da baiwa mata 'yancin damawa da su a harkokin gwamnati, cin gashin kan ƙananan hukumomi, samar da 'yan sandan jihohi, yin garan bawulo ɓangaren shari'a da harkokin zaɓe, da batun ɗan ƙasa da baƙo. Sauran batutuwan sun hada da rigar kariya wa shugabannai, samar da ƙarin jihohi da ƙananan hukumomi, shigar da sarakuna a cikin kundin tsarin mulki, duban yadda 'yan majalisu ke gudanar da aikinsu, gudanar da mulkin babban birnin tarayya da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sulai, ya ce jihohin Najeriya da dama na da bukatu daban-daban.
Waɗansu jihohi suna son ma gaba ɗaya duk ma'adinai da aka samu a ƙasa ya zama nasu, a ba gwamnatin tarayya ne kawai nata kashin, amma su ne za su zama suke kula da wayannan abubuwa. Akwai wanda suke son sojoji ma su yi sojojinsu da sauransu. So, dama idan aka taso maganan shi constitution, za ka ga kowane ƙasa akwai irin nasu. Shi yasa wanda suka fi mu wayo, wato ƙasan Ingila, su ba ma a rubuta constitution din. Constitution din su ba a rubuce yake ba, saboda mutane a kullun shi dan adam canji yake so. Yau da yan sanda na jihohi ne da za ka ga wayansu za su zo suna neman canji, yan sanda su koma tarayya gaba ɗaya. Eh, shi kullun dan adam mai son ne ya samu canji. To wayansu daga cikin canje-canjen sun dace wa wayansu jihohi ne, ba su dace wa wayansu jihohi ba. So akwai wayanda za su ce suna so, akwai wanda za su ce ba sa so. Kamar mu jihar Nasarawa, ba mu ɗauki wannan wai maganan muna da police namu na jiha shine abin da ya fi damun mu ba. A'a, yanzu ko wanda suke cewa sarakuna ya kamata a ba sarakuna, dauko sarakuna a ba su wani yanci na musamman tuntun wurin kula da tsaro na kasa wanda ba sa yi yanzu. Tun yanzu sarakuna yawanci ba su da wani abin da suke yi na wannan. To akwai wanda za su ce su yan sanda suke so, wanda za su ce su sarakunan su suke so su yi. To mu na sarakuna ɗaya daga cikin inda muka sa a sarakuna a ba su irin wannan role da za su yi. Vigilante ɗinmu a ba su dama a yi training ɗinsu, a ba su makamai wanda za su iya irin aikin nan. To kaga shi ma kamar yan sandan ne ake magana, amma sai an yi training an tabbatar su za su iya riƙewa sannan ai. Ko wanda maganan ilimi suka yi, akwai wanda maganan ma'adinan su gwamnatin tarayya ta tara kuɗi saboda a tabbatar an nemo wannan ma'adinan da suke kasa saboda a taimakawa jama'a. Akwai jihohi wanda suke son su ma'adinan su a zo a haɗu tare da gwamnatin tarayya ne, ba gwamnatin tarayya ita kadai ta rike ba. A zo a haɗu tare ne a ga ya za a yi, a haƙo su saboda
a shekara ta 1976 ne tsohon shugaban ƙasa marigayi Janar Murtala Muhammad ya bayyana cewa an sami ƙasa mai faɗi a tsakiyar Najeriya da zai iya kasancewa cibiyar gudanar da mulkin ƙasar, tushen samar da babban birnin tarayya Abuja kenan. Shugaban ƙungiyar gamayyar 'yan asalin ƙasar Abuja, Pastor Jeji Danladi, ya ce karo na 7 kenan da suke mika roƙon a ba su jiha kamar sauran jihohin Najeriya.
Marigayi General Murtala Muhammad da ya yi broadcast 1976, maganan da ya yi broadcast ɗin ya ce manyan yare guda uku ɗin nan da sun zama jigon yare na Najeriya ba su da wani fili a Abuja, amma akwai Baji, Bari, Gede, Gana-gana, Gwandara, Basa, Igbira, Koro, Amama su ne asalin mazaunan wurin nan, kuma suna da 'yan uwa a kusa a baya-bayan jiha-jiha da aka kange wurin nan, da manufan cewa idan gwamnati za ta ɗauki ƙasar nan ya zama cibiyan ƙasar Najeriya, to in an bi abin da ya kamata a bi za a iya tada mutanen nan su koma jihar su domin a bar ma wurin ya zama na kowa da kowa. Farkon maganan kenan. Sai Obasanjo ya zo ya duba maganan, sai ya sa University of Ibadan suka tafi suka duba aka za Abuja ka duba. A lokacin an samu gida 400,500 gidaje, masu gidaje ana neman ₦2.8 billion a biya gonakin mutanen Abuja. Sai Obasanjo ya ce tun da ya zama haka ba za a iya biya kuɗi. Lokacin ana budget na ƙasa a zamanin ₦1,400,000 ko ₦1,500,000. So kaga ana bukatan kusan shekara 5 kamin a biya ma mutanen Abuja gonakin su, ba ma gidajen su ba tukuna. Shi yasa Murtala ya ce to ya mai da wurin ya dawo ya zama mutanen za su zama masu wurin. Shikenan aka ta tafiya. 1979 constitution, yan ƙasar nan Najeriya sun ki su tsa wannan abun tun lokacin. Yanzu muna shekara 47. Shawara da muna kawo shi ne muka kawo a cikin memoranda ɗin nan. Yau nan ya zama memoranda na 7 kenan muna kawo, muna kawo wannan magana ɗaya-ɗaya. Har yanzu Najeriya muna gaya wa Najeriya cewa kundin tsara ta ce wai ƙasar nan ya kamata yana nan kamar asalin jiha ne, amma ba jiha ba. A cikin kundin tsara ya ce wai shugaban ƙasa shi ne governor na FCT, wai
vice president shine deputy governor na FCT wai national assembly that's assembly na FCT a wani kasa ne shugaban kasa ya zama governor na wuri yana kwana sai Nigeria abin muna roko tunda ana democrat ana democratic a gyara wannan abu tun ana magana a gyara shi bayan kotu na Nigeria federal appeal court da kai ma oita ma mun riga mun samu judgment ai kowa suka cewa Nigeria ta bata daidai ba a mai da wurin ya zama state dalili akwai wani wani ana kira federal capital city a sakiyan FCT mutanen Abuja suna cewa in yayu a mai da federal capital city din nan ya zama wurin da shugaban kasa yana nan inda su samu shi sunan da sun ganda wasu sa tsari ta ce mu state ne mu jiha ne amma kuma wai wanda zai mana assembly wanda zai mana governor shugaban kasa to wannan ko baba da yayi da zai zama dattijo ba zai ce kai mutanen Abuja na da head of state na ba ku governor din ba ya sa local government ya ba mu kudi gaba da ya mai da mu local government ya mai da mu ya ba mu employment 1,000 ana kwashe amma kuma in ka duba ku duk tsara ba na kira mu local government ana kira mu wai area council to yanzu a cikin kirgan mutane a Abuja asalin mazaunan Abuja wanda aka same su yare tara din nan yanzu a cikin census wanda aka duba a cikin 2016 ya nuna akwai miliyan 364,126 mutane kuma wayannan mutane sun fi state guda shida fadi kuma suna da governor nasu suna da assembly nasu suna da house of rep guda uku senator uku house of rep guda shida muna roƙo ne bayan gashi akwai nisa mu state na hana shi
amma yanzu idan an ce ka takaita a dunkule me kuke so ku ɗan asalin mazauna Abuja
a ba mu demokradiya a ba mu state mai zabira malabu governor ya ta fa an ce mata wai ba za ta dauki ba ta zama yar FCT ba ta yi makanta nan ne fa a nan a Jos an ba ta ID card wai na South State ne ba ya daga nan ba to yara din ta yi barin fade shi nan yare yana ta yi kokari ba ta ID card a gyara hanki sai ta ce min daddy ba zan mori wannan ID card ba amma Nigeria su bari sai yi girma za su gane
yayin da wasu 'yan Najeriya ke bayyana mabambantan ra'ayoyi kan tasiri ko rashin tasirin yin gyaran fuska ko sake fasalin kundin tsarin mulkin wata 'yar gwagwarmaya a Jos Juritma Goyit ta ce suna goyon bayan duk abin da zai kawo ci gaban kasa
kin san gyara dai baya yawa so koda an gama yi yau gobe a sake ce an ga wani dan wani wuri ya kuskure za sake gyara na'am kukan mu duk abin da zai ka cin gaba kuma mun sha fada in abu ya yi kyau baya mu mutun daya yana nan kama a ce an canza gwamnati sai suka gyara hanya a hanyar nan kowa zai bi da wanda ya zabe su da wanda bai zabe su ba zai kowa zai bi so ni kam duk gyaran da za a yi ko an yi jiya ne a sake yi yau in an gan bukatan gyara a ci gaba da yi
wata 'yar gwagwarmaya kenan a nan Jos madam Jurit Mwa Goyit Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To masu sauraro da haka muka zo ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Shirin na yau zai duba wasan kwallon kafa na Euro 2020 na kasashen Turai. Wanda aka fara a ranar 11 na watan Yuni na wannan shekarar kuma ake sa ran kammalawa a ranar 11 ga watan Yuni shekara 2021 da za a gudanar a birane 11. Kasashen da za su fafata sun hada hadda Finland, Russia, Turkey, Wales, Italia da Switzerland. Sauran su ne Ukraine, Macedonia ta Arewa, Denmark, Belgium, Netherlands da Austria. Har ila yau akwai kasashen Sweden, Slovakia, Croatia, Czech Republic, akwai kasar Ingila da kuma Scotland. Sauran kasashen ko su ne Hungary, Faransa da kuma Portugal, akwai kasar Germany, sai Hispania da kuma Poland. Kadan daga cikin sakamakon wasan da aka buga, kasar Italia ta yi cin kacawa kasar Turkiya, ci 3 da babu ko daya. Ita ma kasar Belgium ta je Russia ta ci kasar 3 babu ko daya. Wasan da ya gudana da kasar Ingila da kuma Croatia a birnin London an tashi London na da ci 1 sai wanda aka fafata tsakanin kasar Faransa da kasar Jamus. Faransa ce ta samu galaba kan kasar Jamus da ce da da nema nan da hakan ma dai ya faru ne a wani kuskure da mataimakin mutsaran gidan Jamus din ya jefa kwallo a ragar kasar su domin jin karin bayani game da kwallon kasashen Turai din na gayyato Musa Shola Michael masharhanci a fagen wasanni
idan masu kallo sun suna bin yanda abun yake faruwa to akwai wasu abubuwan da suke da suka gudana a cikin wasannin farko da aka yi wanda ya ba mutane mamaki haka kaman Denmark wanda sune suna cikin wanda suke karbe bakwancin wannan wasannin ana ganin da ya kamata a ce sun lalai Finland amma saboda abin da ya zo ya faru nan wasan su wanda ya yi rauni sai kuma idan ka duba wasan akwai wanda aka yi tsakanin Portugal da Hungary to wannan dama wasa ana tsammani abin da ya faru din zai faru amma ba ya tsammani zai kai yadda ya kai ba ba wanda ya tsammanci cewa Portugal za ta sha Hungary har zuwa uku wannan rukunin nasu kaga akwai Portugal akwai Hungary akwai France akwai Germany
rukunin mutuwa
to ana ganin ko da ita Hungary za ta zama wanda za a dinga bawa kashi a wannan rukunin ba kamar yadda aka yi musu ba yanzu an buga kwallaye na farko ne to kuma abun gaskiya da muke tsammanin zai yi saboda kasashen da ake ganin kamar sun zazo su yi lawan a gani a wannan kamar su Ingila kamar su Faransa kamar su Jamus da kuma Netherlands don wannan su ne akan gaba da kuma su Sweden da
Portugal
da Portugal saboda su ne ke rike da kofin ana ganin za su yi kokarin shiga sun kare kofin amma a wannan rukunin to abin zai musu wuya Ingila ma ita ma ba za ta kai labari ba saboda akwai yan matsaloli tsakanin shi mai koyarwa da kuma sauran mukarrabansa
a halin da ake ciki kuma kasar Ingila ta fitar da kalandar wasan kwallon kafa na Premier na maza na shekarar 2021 zuwa 2022 za a fara wasan ne a ranar 14 ga watan Agustan wannan shekara ta 2021 Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
a yau Alhamis gwamnatin ƙasar Japan ta bayyana shirin sassauta dokar ta bacin da aka ayyana a Tokyo da wasu gundumomi da yawa sakamakon annobar coronavirus don bikin bude wasannin Olympics da za a fara ‘Yan sandan Hong Kong sun kai samame a ofisoshin jaridar da ke goyon bayan demokuraɗiyya ta Apple Daily a yau Alhamis, inda suka kama manyan ma’aikatan jaridar biyar ciki har da babban editan jaridar. Katsewar yanar gizo wato intanet na wani ɗan lokaci ya shafi shafuka da manhajojin cibiyoyin harkokin kuɗi da yawa da kamfanonin jiragen sama a faɗin duniya a yau Alhamis.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam